بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 20 ga watan january shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 162 daga cikin jarangir kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imam al muhaddis al mufassir al faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziyya Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad komai da ruwanka ne dangane da tafarki da tsari da manhajiyar rayuwa da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziyya duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafin cikin kunci a halin tafiya a yayin da yaje kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa da littafansa Allah ubangiji ya saka masa alkhairi Ibn Qayyim al-Jawziyya yana ta mana bayanai dangane da azkarul layl wan nahar wato zikirori waɗanda ake yin su a cikin wuni a wurare da dama tashi daga bacci wajen kwanciya bayan kiran sallah wurare na shiga ban daki da sanya tufa da makamantansu hayyabo inda yake mana magana akan zikirori wanda suke da alaka da cin abinci zamu tashi inda yake cewa bayan da ya gama kawo wato bayanai akan zikirorin kuma yana karantar da mu wasu ladubba dake da alaka da haka yace wa kana idza qurriba ilayhi ta'amun wa huwa sa'imun qala inni sa'imun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan aka miko masa abinci akai masa tayin abinci yana azumi to sai ya ce inni sa'imun ina azumi malamai sun yi hujja da wannan hadisi wajen nuni zuwa ga halaccin mutum ya ce yana azumi ba riya bane ba ainihin kokarin nuna shi yafi kowa tsoron Allah bane bayyana abinda yake ne a hakika wannan hadisi al-Imamu al-Bukhari ya fitar da shi daga hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wa amara man qurriba ilayhi at-ta'amu wa huwa sa'imun an yusalliya sannan annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama a cikin riwayar Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya umarci mutum idan aka mishi tayin abinci yana azumi to sai yayi an yusalliya yayi addu'a alkhairi ga masu abincin ay yad'u liman qaddamahu ya mishi addu'a wa in kana muftiran an yi akula minhu idan kuma baya azumi babu laifi ya ci daga abincin wa kana idza du'iya li ta'amin wa tabi'ahu ahadun a'lama bihi rabbal manzil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka gayyace shi zuwa wani cin abinci wata walima sai wani dan rakiya wanda shi ba a gayyace shi ba yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan aka je gidan sai manzon Allah sai ya ce inna hadha tabi'ana to ga dai wane ya biyo mu ba a gayyace shi ba amma ya rako ni ne fa in shi ita an ta'zana la ya kai mai gida wanda yayi gayya idan ka ga dama ka bashi izini ya ci abincin nan ka kyauta wa in shi ita raja'a idan ko baka bashi dama ba kana ganin baka shirya abincin nan har da shi ba to sai mu ci mishi ya juya kawai wannan ma riwaya ce ta al-Imam al-Bukhari a cikin as-sahih dinsa ana an gayyaci mutum ne walima sai kuma wani wanda ba a gayyata ba sai ya rakaka to idan aka je babu laifi a tuntuba masu abincin sun bashi dama ya shiga cikin walima ya ci in ba su bashi dama ba sai ya koma wa kana yatahaddathu ala ta'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci yakan yi magana yakan yi fira yakan yi zance wanda yake ya samu maslaha ko munasabar yinsa ma'ana ba wai yana yin shuru ne kamar ana sallah ko an yi mutuwa ba yana cin abinci kuma yakan yi magana kama taqaddama fi hadithil khal kamar da muka ji a hadithin da ya gabata wanda yace ni'mal idamul khal yana cin abincin yana cikin ci ya yaba wa abincin. Wa kama qala li rabibihi Umara bin Abi Salama, kama yadda ya ce ma kuma agulansa Umar dan gidan Abu Salama radiyallahu anhuma, wa huwa yuakiluhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci tare da yaron, ana cikin cin abincin yaron yabo zai sa hannu, manzon Allah ya ce mishi samillaha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka faɗi sunan Allah, wa kul mimma yalika, kuma ka ci gabanka. Kaga wannan maganar ma yayi ta ne alhalin yana cikin cin abinci. Wannan yana nuna halassin idan akwai bukata babu laifi mutum ya magana a sa'ar da yake cin abinci wanda take ta bukata. Wannan hadisin shi ma al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da al-Imam Muslim, hadisi ne muttafaqun alayhi. Wa rubbama kana yukarriru ala adyafihi ard al-akli alayhim mirara, wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan maimaita ma bakinsa ta yin abinci, ya ce musu bismillah ga abinci, in suka ce a'a ya ƙara musu ta yi, ya matsa musu har sai sun ci. Kama yaf'aluhu ahlul karam, kama yadda mutanen kirki manya masu daraja suke, in ka bakunci babban mutum to zai matsa maka sai ka ci abinci. Marowaci shi ne wanda yake Allah Allah ka ce a'a alhamdulillah, to shikenan ba zai ƙara maka ta yi ba, ko da kai ma da gangan kai shikenan ka jawo kanka. To amma mutumin da yake da karamci zai ta maimaitawa ya matsa maka yana ce har sai ka ci. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sanda aka mishi amaryarsa Aisha radiyallahu anha, kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, haka mata yayi musu tayin abinci suka kici yace a kar ku hada mini ƙarya da yunwa, ku an sa kai ku ci, kuna jin yunwa kun wuni kuna harka buki kuma ku ce a baku abinci ku ce ba za ku ci ba, gashi abinci mai albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka kuma ga hadisi anan mallan zai ba mu labari yace kama fi hadisi Abi Hurairah inda al-Bukhari fi qissati shurbil laban, kama yadda yabo a cikin hadisin Abu Hurairah wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar rahimahullah a cikin qissan shan nonan nan da suka yi, wa qawlihi lahu miraran, da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga maimaita magana ga Abu Hurairah radiyallahu anhu yana ce da shi ishrab kasha, fama zala yaqulu ishrab hatta qala wallazi ba'athaka bil haqqi la ajidu lahu maslaka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana ce ma Abu Hurairah kasha kasha, bai gushe yana faɗa mishi haka ba, sai da Abu Hurairah ya ce na rantse da Allahn da ya aiko ka da gaskiya na yi kat babu inda zan saka ku. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, haka al-Imam Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra, haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi cikin al-Musadrak, da al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan dinsa da kuma cikin littafin sa ɗayan shine Dalailun Nubuwa. Waɗannan sa daga cikin malaman da suka fitar da hadisin, hadisin ya tabbatacce da kissa sananniya. Abu Hurairah da kanshi ya ba da labarin cewa yunwa ce ta kakare shi rasa yadda zai, sai ya tsaya a kofar inda manyan suke wucewa, yace Sayyidina Abubakar ya wuce na gaishe shi har na mishi wata fatawa akan wata aya, duk dai ina yi ne dan ya fahimci halin nake ciki ya bani abinci, duk bai fahimta ba ya rabu da ni ya wuce. Umar ya zo shi ma ya saki mishi irin wannan murawa, ga Umar ma bai fahimci abin da yake ciki ba ya wuce, ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa da ya ganni kawai sai ya murmushi, sai yace ya Abahir ittabi'ni ka biyo ni kawai, yace muka shiga manzo Allah ya yi sallama ya shiga gida yace in shigo, sai ga nono an aje ƙwarya guda, sai yace ka je ka kira Ahlu Sufa. Abu Hurairah yace to a ran shi yace yanzu ya za a ci wannan nono, sai an kira wasu, kuma Ahlu Sufa nan su wajen 80 ne fa, ba wai mutane uku ko hudu ko biyar ba, haka yaje ya dinga kiran su, yace ba yadda na iya, dole na bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yaje ya kira su suka zo aka shiga aka zazzauna gaba daya, manzo Allah ya mika mishi ƙwaryar ne yace ka ba kowa ya sha. Abu Hurairah ya ce haka nake mika wa mutum, sai ya sha ya sha ya sha ya koshi, sai ya miko mun na mikawa na gaba, sai da suka gama sha gabaki ɗaya kowa ya koshi, nonon bai kare ba. Sai Abu Hurairah ya ce manzo Allah ya ce ma ya Abu Hurairah saura ni da kai ko, ya ce haka ne ya Rasulullah, ya ce to zauna kai ma, ya zauna ya ce mishi sha, ya sha ya ce ka kara sha, haka ya dinga ce mishi ishrab, shi kuma yana sha ishrab yana sha, har sai da ya faɗi wannan magana ya ce ya Rasulullah ya ishe ni haka, wallahi bayi da mashiga. To shine sai Imam an-Nawawi suke cewa wannan yana nuni zuwa ga halassin idan kai talaka ne da baka samu abinci akai akai, in ka samu ka ci da yawa, cewa da aka yi a dinga raba ciki gida uku din nan, wannan ya shafi wanda suke samu ko yaushe ne, amma kai da baka samu cin kaza ba, in ka je ka ganta wani buki to kai mata cin tsiya.
ka more tukunna dan ka bada labari da kyau ko radiyallahu an abi hurairata wa salawatullahi wa salamuhu ala rasuli wa kana idza akala inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ci abinci a gidan wasu mutane idan ya ci abinci a wajen mutum baya fita har sai yayi wa mutumin addu'a fada'a fi manzili abdullahi ibn busr faqala allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum dhakarahu muslim wata rana ya ci abinci a gidan su abdullahi ibn busr wadannan alu busr wanda da iyayensu da su dukan su sahabbai ne mamarsa da babansa da kuma ƴan uwansa akwai atiyatu akwai kuma samma wannan mai hadisan nan da ake ta taba ba akan su hadisan kisoshin nan na samma hadisan azumin asabar din to duka ƴan uwan juna ne da Abdullahi dan Busur da Atiyatu ibn Busur da kuma Samma bintu Busur radiyallahu anhum ajma'in wannan sahabin ya dade a duniya shi Abdullahi dan Busur ana ma jin kamar shine karshen sahabbai mutuwa kasar Sham ya rasu hijira da shekara 88 a lokacin shekarar shi ko dai 94 ko kuma 100 kamar yadda wasu malamai suka karkata zuwa gare shi kamar Ibn Manda da Abu Nu'aymin a cikin tafansu karanta tarjumarsa a cikin littafin al-Isabatu fi Tanbih as-Sahaba radiyallahu anhu wa an abihi wa ummihi wa ikhwati to da manzo Allah ya je ci abinci a gidansu sai ya ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum ya Allah ka sa musu albarka a cikin arzikin da ka musu waghfir lahum Allah ka gafarta musu kurakuran su warhamhum Allah ka yi musu rahama al-Imam Muslim iftada wannan hadisi da isnadi wanda yake tabbatacce a cikin tafsirinsa wa du'a'un fi manzil Sa'ad ibn Ubada haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a gidan Sa'ad dan Ubada shine Sa'ad ibn Ubadata ibn Daylam ko kuma ibn Dulaym ana karanta shi da Daylam ko Dulaym da tasgiri kenan wannan jagoran ansarawa dinnan daga cikin Khazraj uwarsa ita ma sahabiya ce sunanta Amratu bintu Mas'udin al-Ansariya ga kisar rasuwarta nan a cikin sayi Muslim a cikin Bukhari ma riwaya Abdullahi dan Abbas wacce ta mutu ta bar bakance ta bar nazari manzo Allah ya ce a madanna ta ya cika mata wannan bakancen babban mutum ne daga cikin sahabbai yana daga cikin annukaba na farkon nan har ma akwai kissa wacce al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da ainihin wato al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa cewa bayan an yi wannan taron na annukaba shi Qurayshawa sun kama shi da dama suna neman su wane ne waɗannan mutanen suka kama shi yace suka mai dukan tsiya sai da suka bar shi kamar kace shi abin nan ne dakalin yanka nama saboda jini duka jikinsa sai da wani yazo yace mishi kai baka da hankali za su kashe ka ka nemi wani wanda ka sani a Makka mana kai istinjari da shi sai yace ni ban san kowa ba in ban da wani da yake zuwa gun mahaifin mu to wannan wanin da aka fada suka ji sunan wani babba ne a cikin Qurayshawa shine suka daga mai kafa suka kyale shi amma da za su kashe shi ne a wajen babban mutum ne daga cikin jarumai attajirai wanda ya tabbata cewa kullun tunda manzo Allah ya zo kasar Madina sallallahu alaihi wasallama kullun sai ya kawo manzo Allah abinci kullun kwanan abincin gidan shi yana zagayawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dakin da zai kwana kuma kullun shi yakan zo ya kwashi ahlus suffa dinnan mutum 50-60 yaje ya ciyar da su da dare ba wai kwaya biyu ko uku ba babban attajiri ne babban sahabi ne mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa gaishe shi bai da lafiya har sai da manzo Allah ya kuka saboda tsoron kada ya mutu amma sai ya samu wata matsala a ƙarshe shine ga kissan nan ta zaben halifancin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yake cewa qatalahu Allah yana bai da lafiya da aka zo za a yi sakifa din nan ko sai ansarawa suka taru akan shi cewa shi za a ba halifanci sai mutanen Makka suka ce a ga yadda al'amari yake Qurayshawa sune halifofi da sauransu sai aka tabbata akan ijma'in sayyidina Abubakar shi kuma sai ya ji kunci to a wurin hayaniyar da ake da kai da kawowa hawa suka tattaka shi saboda bai da lafiya ma a lokacin shine sai wani yake cewa qataltum Sa'ad ibn Ubada sai Umar yace bal qatalahu Allah yana cikin Bukhari yace Allah ne ya kashe shi
ma'ana Umar ya maida magana mai daci a san Umar ba ruwan shi radiyallahu anhu to shi dai bai mu Abubakar mu baya ba karanta tarihin a cikin sura Al-Amin Nubala sayyidina Abubakar ya aika mishi cewa kazo kai mu baya yace ba za a yi ba ba zan yi ba sai in an iya fin karfi na ni da masu goyen bayana wasu masu zafi suka ce aje a kamo shi a kashe shi dattawa suka ce a rabu da shi kafin a kashe shi sai an kashe wasu zai zama sanadiyar fitina a cikin mutane amma a bar shi yadda yake shi kadai haka bai mu baya arba ko to kuma bai hana a gudanar da abin da ake gudanar a rabu da shi daga baya ka gwana ya daga cikin dattakun malaman farko salaf kar su tada fitina duk da an san baya son al'amarin amma tunda bai tada fitina ba to kar a tarsasa mishi har sai ya fitina sai Abubakar ya rabu da shi daga baya ya bar kasar Madina ma gaba daya ya je ya zauna kasar Sham shine mai kisar cewa ya je ya yi fitsari a ramin a cikin wani rami a bola aljanu suka kashe shi sai aka waye gari kai aka ji aljanu suna gada suna cewa qatalna sa'ada ibn ubada za'im al-khazraj duka kisar tana cikin littafin siru a'lamin nubala da littafin dala'il an-nubuwa na zahiri ba labari ne wanda yake boyayye ba amma zaka ji galibin mutanen da ba su san abin da suke yi ba suna karyata wannan saboda zindikanci to akwai kuma wata riwaya da al-waqidi ya fitar a cikin sira da magazi dinsa wacce bata tabbata ba cewa ya rayu a Madina har zuwa zamanin Umar da Umar ya gamu da shi yace kana nan har yanzu akan maganar ka na cewa kai ya kamata a ba halifa yace ina nan akan ta kuma wallahi ka san shi sahibin naka Abubakar na ma fi ganin girman shi akan kai dan haka kai ka fita hanya ta kawai sai Umar yace to ko garin nan ba zai dauke mu ni da kai ba sai dai ka bar garin nan kaga a wannan riwaya kamar Umar ne ya kore shi kenan amma wannan riwayan kamar yadda Zahabi yake cewa wa isnaduhu kamatara dan waqidi ne waqidi kuma kazzabun ne ina fata mun gane to wannan yana nuni zuwa ga jama'a manyan mutane ya fa suna samun matsala in aka zo maganar siyasa kai abin da zaka iya fahimta kenan babban mutum ne a cikin sahabbai Sa'adu dan Ubada radiyallahu anhu amma da aka zo maganar mulki da bai samu ba sai zan mishi matsala kuma dama yana da hamiya shi ga karanta hadisin qissatul hadith al-ifk da Aisha take cewa Sa'adu dan Ubada wa kana qabla dhalika rajulan salihan fa akhadhathu al-hamiya da aka ce da ausawa suka ce idan a cikin mu ne wanda yayi matakka kazafi ya manzo Allah ka bar mu za mu kashe shi idan a cikin yawan mu ne khazraj su ma su kashe shi sai muke cewa wallahi ba za a kashe mu shine Aisha take cewa wa kana rajulan salihan qabla dhalika akhadhathu al-hamiya haka sanda a cikin riwayar Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zai wuce akan jakinsa ta wani majalisi ana zaune lokacin musulmai da kafirai da yahudawa da kowanne iri kowa majalisi ne da ka sani na bakin titi akwai abla sahabi abla dan rawaha a wajen akwai kuma wannan babban munafikin dan sadudu a lokacin ma bai shiga ma cikin munafincin ba yana cikin tsantsa kafirci kafin ya tuba sai manzo Allah ya tsaya ya fara musu wa'azi sai kai dan sadudu kace to dai wannan wa'azin naka ya dadi amma in kana son zaman lafiya a garin nan ka daina zuwa guri wuri kana yin wa'azin nan ka zauna a gidanka inda kake wanda ya biyo ka sai ka mai wa'azin nan shikenan sai haina ta tashi musulmai suna cewa baka isa ba wallahi sai an yi shi kuma da shi da yahudawa abokan shi suna cewa ba za a yi ba har kamar za a yi yaki da kyar manzo Allah ya raba fada to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaje lokacin ne zai gaida Sa'adu dan Ubada din bai da lafiya yaje gurin shi sai ya ce mishi ka ji abin da mutumin ka yi mana sai yace ya manzo Allah kai hakuri don Allah ka yafe mushi a yafe mu wannan shedanin munafikin ce ka yafe mushi saboda da za a nada shi shugabanci ne da kazo duka al'amari ya wargaje mushi shine yanzu gaba daya ya rasa inda zai shiga da rayuwar shi yasa yake irin wannan rashin mutuncin to daga baya da aka je Badar aka dawo shine sai su dan salulu din suka zo suka ce to kai al'amarin Muhammadu din nan fa ƙara gaba yake gara mu shiga musuluncin nan koda da baki ne sai suka musulunta da ka Sa'adu dan Ubada sai zama yana da wannan ragowan wato san ansarawa jama'arsa shine manzo Allah ya tattauna da shi a lokacin da ansaru suka yi wannan korafin cewa an hana su ganima an ba sababbin musulunta su Abu Sufyana
da manzo Allah ya ji labari shi ya kira yace da gaske ne mutananka sun ce kaza yace eh da gaske ne to me kake gani yace to ya manzo Allah ni ma ɗaya daga cikin su ne gaskiya wannan abin da kai ba haka muka so kai ba haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da da'aranci ne jama'a Allah ya gafarta musu radiyallahu anhu wa ardahu to da manzo Allah ya je gidan shi ya ci abinci yana da kyauta kamar yadda muka ji amma yana da karancin hadisi saboda bai rayu zuwa zamanin riwaya ba ya mutu ne shekara ta 14 ko ta 15 da aka hadisan shi wanda ya riwaya ba su wuce kwaya uku ba a cikin sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i kwaya biyu ko uku kuma ina jin man ba na manta ba isnadin sa gaba ɗaya da ifai dan da ya rayu ya kai zamanin riwaya ba ya mutu ne da wurwuri Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi yarda shine da manzo Allah ya ci abincin su sai ya ce Allahumma aftara indakum as-sa'imuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika Allah ya sa masu azumi su dinga bude baki a wajen ku ma'ana ku dinga samun ladan su mai azumin ya bude baki a wurin ka zaka samu lada irin nashi la yunqasu min ujurihim shay'a wa akala ta'amakum al-abrar Allah ya sa mutanen kirki su dinga cin abincin ku shi ma wata falala ce a ce mutanen kirki sun ci abincin gidanka wa sallat alaikum almalaika Allah kuma ya sa mala'iku su dinga muku salati wannan ma hadisi ne tabbatacce al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin as-sunan dinsa haka al-imamu Tahawi ya fitar da shi a cikin mushkil al-athar da al-imamu Abu Bakar al-Baihaqi a cikin as-sunan al-kubra wa zakara Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam annahu lamma da'ahu Abu al-Haytham ibn Tayyihan الإمام أبو داود إلى ويأم بشوت رواية شوى لو كتشند أبو الحيثم شين مالك بن تيهان كما يدى ابن السكن يأم بتا شوى سنن شكينا هكا ابن حجر يتقرر أتكين الإصابة وانا متمي صحابين يا قي يتمن زالة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لشيدا صحابي أكزو أكتا أبن شاء جلنسا فلما فرغوا قال da aka gama cin abincin sai annabi ya ce asibu akhakum ku bashi ladan aikin sa ku biya shi kudin kamar a ce ku biya shi kudin abincin shi qalu ya rasulullah wama isabatu suka ce ya manzo Allah me kuma kudin abincin nan qala innar rajula idza dukhila baituhu yace kaga dai shi mutun aka shiga gidansa fa ukila ta'amuhu aka ci abincin gidansa wa shuriba sharabuhu aka sha abin shan gidansa fada'u lahu sai kuma sa addu'a fadhalika isabatu wannan shine wato ladan nashi wannan riwaya ita kuma al-imamu Abu Dawud din ya fitar da ita amma isnadin ta bai tabbata ba Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah a cikin ad-da'ifa lamba na 1900 da lamba 28 ya tabbatar da rauninta da shi da wasu malamai da haka bata tabbata ba amma dai hukuncin da ke cikin ta tabbatacce ne insha Allah وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني هكذا يا تبت تشيوا من زن الله صلى الله عليه وسلم وترانا يا شق جدنسا يا سن أقوي أبنش أجيي ديني ما أبنش بيغني با شيني سيوانا عبدا يتشي اللهم أطعم من أطعمني waski man sakani Allah ka cishe da wanda ya cishe ni ya Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan kissa ita kuma tana nan doguwa a cikin sahih muslim kissar ainihin wato wannan sahabi shine al-miqdad bin amr al-qudai wanda aka fi sani da suna miqdad bin al-aswad aswad din ba baban sa bane ana danganta shi zuwa gare shi ne saboda a jahiliya ya taba zubar da jinin wani sai ya gudu ana ta neman sa sai ya tafi gun wannan mutumin mai suna al-aswad ibn yaguf da yaje sai aswad din da yaji jarintar da yayi sai ya taban din sa kazan a jahiliya zubar da jini jarinta ne yadda kaga yan tauri suna yi din nan yanzu ka kada wani to kai abin a zo a gani din da kaje sai a ga girman ka to da ya koma yaje kauye ya zauna a gun wannan mutumin shine aka ci gaba da ce mishi miqdad bin al-aswad shine wannan abokin sayyidina ali din nan da sayyidina da yake yawan sashi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan masailu babban sahabi ne jarimi mai karfin tsiya jama'a karfin tsiya gare shi kamar shari'a an ce shi kadai yakan iya tarawa da jarumai 20 ya kada su lokaci guda karfi gare shi Allah ya mishi karfi da jarinta ya rasu hijira da shekara 33 radiyallahu anhu hadisan shi na cikin dukkanin kutubus sita babban sahabi ne daga cikin sahabbai shine daga cikin ahlus suffa yake a Madina ya rasu kabarin sa sayyidina zamanin sayyidina Usman shi mai sallah aka rufe shi a baqi'a to yana cikin ahlus suffa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa to kullun ana aje nono a nan wajen ku dinga sha kuna rage mun nawa to ranan da suka sha sai aka rage din yace sai kuma yayi tunanin to yau dai manzo Allah fa yayi dare duk inda ma yaje ya riga ya ci abinci a can an yi dare shi ma bai bacci ba yace to ka manonan nan ya kwana kuma ya lalace kada ai asara duka yace ban gushe ba shedan yana ta zuga ne sai naje dauko nono a ragayarsa na shanye yace ina shanyewa na gane na yi kuskure gaba dai sai hankalin shi ya tashi yace to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bai tare da nonon nan ba ya kenan kuma abin da ya faru din kenan manzo Allah ya dawo shi kuma ya kasa bacci yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama wanda ba za ta tashi mai bacci ba amma za ta ji she da wanda idan shi yake bi manzo Allah da yazo sai ya tafi kan wannan ragaya ya duba ya ga ba nonon shikenan sai kawai yayi wannan addu'a ta albarka ya fita abin shi ka duba ka ga fa irin daraja da karama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai kana mai gida ka zo ka tarar da abincinka amma aje din amma yara sun dan bude shi ya sha iska za a ji masifa ranan za ka manta da duk wani ustadanci ne kai ka kama fada kamar ba kai ba balantana kuma a ce an cinye ko a ce wallahi wasu almajirai ne suka yi bara suka ba mu tausayi shine muka ba su naka muka ce din da aka yi dai za ka sha shayi in ka zo ko kuma halaka dan biya teburin mai shayi ka dan ci indomi kaga duk zaka da wuya kai hankalin da zaka ga cewa ba matsala bane da wuya shedan ya bakka kai tunanin cewa to ai ba komai Allah ya sa shi ne rabon mu na lahira ko shedan zai tunzura ka kai ta hauka sai daga baya ka gane kai rashin abin nan kai rashin dattaku to da manzo Allah ya yi wannan addu'ar shi kuma wannan sahabi ya ji roman da ke cikin addu'a kaga kuma bai shiga cikin roman ba tunda manzo Allah ya ce ne at'amallahu man at'amani wa asqa man sakani shi kuma lam yusqin nabiy sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya tashi ya je dauki ƙwaryan cikin duhu ya je dinga laluba cikin dabbobin har sai da ya ji wanda akwai nono a cikin hatsata ya tatsa ya tatsa ya tatsa ya je ya sallama a ɗakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance wane ne ya ce wane ne lafiya ya ce ya rasulullahi ka fito ina da bukata ne manzo Allah ya fito ya ganshi da nono ya ce lafiya ya ce ka karba ya manzo Allah manzo Allah ya karba ya ce ya manzo Allah ka sha ne yace lafiya yace ka sha tukunna sai na maka bayani so yake sai ya shiga cikin wannan falala wannan ya daga cikin hirsu salaf alal khair yadda suke da kwadayin alkhairi in kane zaka ce to shikenan Allah ya kai mu gobe kuma na kawo mai in ka mutu kafin gobe fa ko mun gane in ka mutu kafin gobe fa shine wata rana ya je yaki miqdadu aka ganshi ya tsufa lokacin ya je yaki sai wani ya ce mishi kai ba zaka shiga cikin waɗanda suke ashabul a'dar ba yace ina so ta taba bata ba mana uzuri ba ta ce infiru khifafan aw thiqala ku fita cikin ƙarfin ku ko rauni ce bata ba mana uzuri ba aka ce haka baya ma iya zama akan doki lokacin sai dai a sa shi akan raƙumi a sa mishi irin ɗakin da yake sawa mata saboda rauni shine wani yazo ya ce mishi lalle maraba da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ji dadin ka wannan idan naka yanzu sun ga annabi ina ma a ce mu mun ganshi yana ta bambadanci yana ta bambadanci yace da abin da yake faɗa fa yana burge ni sai naga amma wannan bai da hankali sai na same shi na ce mishi kai ka tsaya matsayin da Allah ya maka kaga idanun mu tabbas sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya taimake mu kai imani da shi yace na tuna muna Makka sai kaga wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi kai kai imani shi yake kai waye sanar shekar da kai zamani tare da manzo Allah ba za ka shiga cikin wannan da ba su imani ba sai ka shiga cikin bala'in da yafi wanda yayi kafirci a baya ko mun gane ai ba kowa ne daga annabi Allah ya bashi wannan falalar ba to da haka wannan daga cikin tarbiyyar salaf ka daya matsayin da Allah ya maka shine kamar misali dangane da mas'ala ta rigingimin salaf din nan kamar da malamai suke cewa tunda baka zamananci zamanin ba Allah ya tsare ka daga shiga zamanin to ka tsare bakinka daga sukar su kuma akan rikicin ko kokarin sai ka goyi bayan wani sai ka tsine ma wani domin su da suke rikicin ba haka suka rayu akan tsinene ne ya ba tunda a cikin sa ba ana samu wanda suke tsinuwar daidai haka amma ba su mai da ta addini cewa tsini masu wani addini ba kuma wanda ya mai da haka ma bai kyauta ba to dai haka sai mishi nasiha yace kai dai ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai kar ka je ka shiga abin da ba zai samu maka da mai ido ba Allah ya tsare mu a takeice dai asalin riwayan tana cikin sahih muslim da wannan ainihin doguwar kisa da muka takaita kwarai da gaske malam ya ci gaba da cewa wasahha anhu wa dhikra anhu anna amr ibn al-hamiki saqahu labanan fa qala kuma an ambata daga shi annabi alayhi salatu wasalam cewa wani mutum mai suna amr ibn al-hamik ya shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nono wani sahabi ne fa qala sai yace allahumma amti'hu bi shababihi ya Allah ka jije da shi dadin samartakarsa famarat alaihi 80 sana lam yara sha'aratan bayda ya shekara 80 ba tare da yayi farin gashi ba sai dai wannan riwaya ba ta tabbata ba a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa maturuki ne kamar yadda malamai suka faɗa su al-Imamu Darqutni da makamantansu dan haka ba za a karbi wannan riwaya ba wallahu ta'ala a'lam wa kana yad'u liman yudhiful masakina wa yusni alayhi kuma yana yin addu'a ta musamman ga waɗanda suke liyafantar talakawa jama'a shi dinnan talakawa ahlus suffa da makamantansu waɗanda suke ba su abinci suna shirya musu liyafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a yana yaban su fa qala marratan wani lokaci yace ala rajulun yudhifu hadha rahimahullah ba wanda zai ba wannan liyafa ya anshe shi matsayin bakonsa shi kuma Allah ya mishi rahama wa qala lil ansari wa imra'atihi allazaini athara biqutihima wa quti sibyanihima dayfahuma kuma yayi addu'a ga waɗannan mutane yan garin Madina guda biyu mata da miji waɗanda suka zabi bakonsu akan abincinsu da abincin yaransu shine da ya tafi da bakon ya je da shi gida ya ce da mata akwai abinci ta ce to babu sai dai na ɗan yara nan ce to shikenan idan an zo ci a kashe wuta bakon shi ya cinye mu kuma mu hakura za mu dinga yin kamar muna sa hannunmu a ciki har ya cinye ya koshi akwai sabani game da wane ne wannan mutumin akwai rawaya da cewa Abu Talha ne da matarsa akwai rawaya da kuma da cewa Thabit ibn Qais ibn Shammas ne Thabit ibn Qais wannan mutumin da mata suke mishi rashin mutunci din al-imamu al-khatib al-baghdadi ya ruwaito riwayi daban-daban akan haka al-littafin shi mai suna al-asma'ul mubhama fil anba'il muhkama wanda dama yayi shi ne dan kawo sunayen mutanen da suka zo a wasu hadisai ba tare da an ambace su ba kissa kaza sai ya kawo sai ya ce wannan wane ne saboda kaza sai ya saki kawo riwaya da ta bayyana wane ne sunan littafin kenan al-asma'u al-mubhama fil anba'il muhkama to anan ya bayyana cewa ya kawo riwaya da suke tabbatar da Abu Talha da matarsa sun yi haka kuma akwai wanda suke nuna cewa Thabit ibn Qais ibn Shammas shi ma yayi dan haka mafi saukin abu shine a ce kissar ta maimaitu musamman muka kalli cewa mutanen Madina sun shahara da irin wannan halaye na kyautayi da falala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa radiyallahu anhum ajma'in yace laqad ajiballahu min sani'ikuma bidayfikumal layla Allah ubangiji yayi mamakin abinda kuka aikata da bakonku a wannan dare riwaya al-Imam al-Bukhari da Muslim malaman da suke sharhin wannan hadisi musamman wanda suke ash'ariyawa ne daga cikin su irin su al-Imam al-Maziri irin su al-Qurtubi Abu al-Abbas irin su al-Imam an-Nawawi dukkan su a cikin sharhin sahih Muslim haka ma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sun yi kokarin nuna cewa wai mamaki anan wai radiyallahu ne Allah ya yarda da abin dan su guje ma fassara mamaki din domin duba zuwa ga cewa mamaki shine idan abu ya faru wanda baka tsammanin yiwa faruwarsa ko wanda baka taba ganin irinsa ba to daga wannan a haƙin Allah kamar na ƙasa ce kenan dan Allah ya san komai da zai faru bai kamata ya bashi mamaki ba to wannan dai fassara ce ta ash'arawa ba daidai ba ce tunda manzon Allah ne ya faɗa haka kuma bai wata fasara ba a bashi yadda yake haka kuma da suka guje ma faɗan ajiba din zaka je kuma inda ba sa so kuma a ce Allah yana yarda din domin Allah yana yarda yana kuma ki to da yarda da ki ma ɗan adam suna yi ai kaga abinda suka guje ma din sun faɗa gare shi da gara ka tsaya kawai iya abinda manzon Allah ya faɗa ba tare da ka canza mishi ba sallallahu alaihi wasallam والله أعلم وكان لا يأنف من مواكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا أعرابيا أو مهاجرا من ذنب الله صلى الله عليه وسلم سبود توالو أنسا ليد بمير الدنيا أبا كيون كوم إبا من ذنب الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف بايا كاما من مواكلة أحد يتعب تقانو قرادة ولي saghiran kana aw kabira karamin yaro ne ko babban mutum hurran aw abdan dani mai yanci ko ko bawa a arabiyyan mutumin kauye ne aw muhajiran ko ko dan birni duk waɗannan mutane ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cin abinci da su baya kyamar a gaira cin abinci da yaro ko da wani wanda yake ana ganin shi kamar ba kauye ko bai waye ba ko kuma da bawa waɗanda a tafarkin jahiliya waɗannan wasu irin mutane ne waɗanda ba a kallon su ma matsayin mutane musamman bayi idan ka karanta tarihin adabin larabawa kaga irin yanda bayi suke shan wahala a zamanin jahiliya zaka san babu shakka musulunci ya zo da bayi da yanci shi yasa mafi yawan bayi a makka suka yi saurin shiga musulunci da su da talakawa saboda musulunci ya kawo ya maida su ɗan adam a yayin da ba a kallon su a matsayin mutane ana kallon su ne kawai a matsayin kaddara dukiya kayan haja ba a kallon sa matsayin mutane Allah ya tsare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da siyasa ta mutunta dan adam da kuma kwadaitarwa akan yan tabayi duk abu kaza sai a ce to daga cikin ka fara shi yan tabayi abu kaza daga cikin ka fara shi yan tabayi sannan kwadaitar da yan ta su haka nan ma kawai dan samun aljanna wannan sai yasa akai ta yan tabayi suka yi ta zama yaya suna komawa cikin asalin mutuntakarsu sannan kuma waɗanda suke cikin bautar ya nuna a kyautata musu a ba su sutura irin ta iyayen gidansu abinci irin na iyayen gidansu kar a tartasa musu kamar mata musamman kada a tartasa musu akan zina irin abin da suke a jahiliya ko a tartasa musu akan auren dole ko a yi musu kaza da sauransu waɗannan duka shari'ar musulunci ne ta kawo su da samahata da nagartarta da karamcinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana iya cin abinci shi da kowa ba kamar yadda mu yanzu wani ma zaka ga ya raina kowa bai iya cin abinci kwano ɗaya da kowa shi annabi yana ci da kowa ne yanzu zaka ga yanzu wani shi kuma bai iya ci da kowa saboda wai yana kyamar mutane ba zai sa hannun shi ko cokalin shi a kwanan da wani ya sa ba wannan yana daga cikin alamu na girman kai da rashin sanin mutuncin mutane ko rashin sanin tafarki na tawalu حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجزوم فوضعها في القصعة فقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه يتي هرما تكيغا أصحاب السنن سو أبو داود دا ترمذي دا ابن ماجا سر رويتو دا حكا نان ابن السني دا الإمام العباس العصم أتكين جزء حديثه da al-uqayli a cikin addu'afa al-kabir da ibnu adiy a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal fi du'afa ar-rijali da makamantan littafai ire-iren waɗannan sun ruwaito cewa wata rana wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci sai ga wani kuturu a zauna a wajen sai kuturin shi da kanshi ya kyamaci kai ya sa hu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun kuturin ya durmusa a cikin abincin ya ce ka ce bismillah kaci mun yadda da Allah mun dogara kan Allah ba komai wannan hadisin jama'a da'ifi ne bai tabbata ba a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna al-mufaddal bin fadala ibnu abi umayyata al-basri wanda ake ma al-kunya da abu malik al-basri wanda wannan mutumi kamar yadda ibnu hajarin ya faɗa da'ifi haka ibnu adiy shi ma ya tattauna akan shi ya kuma kawo wannan hadisi a matsayin ɗaya daga cikin manakir ɗinsa a cikin tafin shi al-kamilu fi du'afa ar-rijal da haka hadisi ne bai tabbata ba sannan kuma nakara ce matniya ta saba ma abin da yake sananne cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asad wanda yake hadisin ya tabbatace wallahu ta'ala a'lam wanda shi bukhari ma ya fitar da shi a cikin kitabu ibn as-sahih din sa dan haka duk da aka ce kana iya cin abinci da kowa wannan bai nufin kai sakaci ka ci abinci da wanda zai iya zaman maka sanadiyar kamuwa da wata matsala kamar wanda yake da wata cuta wanda aka san tana adu kamar ita kuturta din kuma kamancin haka ko wanda yake kazami hannun shi da datti ko wani abu ire-iren wannan to ba daidai bane a hada cin abinci da shi dan siyanatul siha dan kare lafiyar mutane sai zama anan za a kallin maslahar rabuwa da cuta fiye da maslahar wannan cin abincin tare da shi wallahu alam amma dai isnadin wannan riwaya ita bai inganta ba saboda wancan mutum mai suna al-mufaddal ibn fadala wanda da'ifi ne yana da hadisi a cikin abu dauda da littafin al-imam tirmidhi da ibn majah mutum ne mai rauni abu malik al-basri al-mufaddal ibn fadala wallahu ta'ala a'lam al-shaykh al-albani a cikin littafin ad-da'ifa lamba ta 1144 ya tattauna akan wannan riwaya inda ya tabbatar da cewa bata tabbata ba haka a cikin littafin shi da'ifu sunani abi daud wa kana ya'muru bil akli bil yamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da a ci abinci da hannun dama shine addinin musulunci shine sunna wa yanha anil akli bil shimal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani game da cin abinci da hagu koda kuwa abincin irin wanda yake ci da hannu biyu ne kaman kofi na shayi da guntun biredi ko wani abu haka da muka saba dinnan ko ka sha wani abin sha kaman maltina ko coke a kwalba nan kuma kana rike da cincin ko fanke ko wani abu ko zobo da kosai misali yadda dai mutane suka saba suna cin abinci da hannu biyu wannan ba al'adar musulunci bane akwai hadisai da suka zo da suke nuna halascin haka amma ba su tabbata ba da haka abin da yake daidai shine ka ci da hannun dama komai da zaka ci ka ci da hannun dama cin abinci da hannun hagu malam yace wa yaqulu inna shaytana ya'kulu bi shimalihi cin abinci da hannun hagu irin na shedan ne shedan ne yake ci da hannun shi na hagu wa yashrabu bi shimalihi yake sha da hannun hagu haka yayi a cikin sahih muslim daga abdullahi dan umar wa muqtada hadha tahrimul akli biha hukuncin wannan shine haramun ne cin abinci da hagu wa huwa sahihu haramci din shine abin da yake daidai shine ingantacce daga cikin fatawoyi fa innal akila biha mai ci da hagu imma shaytanu ko dai zama shine kanshi shedan wa imma mushabbahu bihi ko kuma yayi kama da shedan wa sahha anhu annahu qala li rajulin ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana ma wani mutum akala indahu mutumin ya ci abinci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akala bi shimalihi sai sa hagu sai annabi ya ce mishi kul bi yaminika ci da damanka fa qala la astati'u yace ni ba zan iya ba fa qala sai manzo Allah ya ce mishi la tata'ata kada Allah ya saka iya fa ma rafa'a yadahu ila fihi ba'daha bai iya sake daga hannun zuwa bakin shi ba sai hannun ya shanye wannan hadisi ya tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar riwayar sahabi Salamatu dan Akwa wannan mutumin shi ma a cikin littafin tan na al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah wato littafin Al-Asma'ul Mubhama fil Anba'il Muhkama ya ruwaito cewa sunan mutumin Bishru bin Ra'il ابن رائل بعير رائل عير بشر بن رائل عيري كوكما بصر إما دا سين مهملة كوكما دا شين معجمة لك أكوية رواية كودة بشر سيدا ما بباء تحتانية مكسورة دا دوري أكن شين بشر كوكما بصر بن رائل عير واندا أنت تونام أكن شين صحابيني وكوم نافكي saboda wannan abin da yi karanta al-isaba fi tamyiz as-sahaba da littafin ainihin mu'jam as-sahaba na Abu Nu'aym al-Asfahani karanta sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi sai da aka tattauna akan to shin ma wannan manzon Allah ya ce yayi abu ya ce ba zan yi ba to wannan alamar munafiki haka nawawi yake cewa Ibn Hajarin da yazo sai ya ce a tayyu a lokacin bai riga ya musulunta bane, daga baya ne ya musulunta, a lokacin bai san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya mishi wannan magana. Sai ya ce to amma za a iya kawo itiradi akan cewa to me ya kawo shi majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci in ba sahabi bane? Da haka ne kaga ya zama wani mahalli na bincike, saboda wannan katobarar da yi yace ba zan iya ba. Manzo Allah ya ce mishi to kada Allah ya saka iya har abada. Wato wannan shine karamin sakamakon shi na nan duniya kenan. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Asali ma'anar fitna anan kafirci. Kaga wannan ma fitna ce. A ce hannunka ya shanye ne sakamakon kawo annabi tsagerinci. Shi sa Ibn Hajar ya bada labarai ire-iren waɗannan a cikin littafin shi na Amali, shine Al-Mujamal Mufaras na Amali ɗinsa, cewa a zamanin da suke rayuwa malaman sun ba su labarin wani mutum malami ne kan jaki wanda ya zo zai gwada ne wai hadisin da manzo Allah yake cewa a cikin Bukhari, kada fa ɗayanku ya dinga ɗagowa kafin liman, ya je Allah ya mai da kanshi irin kan jaki, wai sai ya gwada kawai sai kanshi ya koma na jaki. Haka kuma wanda Imam Abu Dawud shi ma ba da labarin mutumin da aka ba shi labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a cikin abin shan ruwa wanda baka ganin ruwan kai tsaye, sai je wai zai gwada, sai maciji ya leko daga cikin gora kawai sai ya sare shi a fuska. Da haka ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galatsi ka ce wai kai sai ka gwada, ba a yi. Ka bi kawai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. Sami ina wa a tsana shine tafarkin mumini. Kar ka kokarin wai kai sai ka yi naka dabara, ko kuma sai ka nuna cewa kai dan duniya ne wajen aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Fama rafa'a yadahu ila fihi ba'daha falau kana zalika za'idan, da a ce ya halasta cin abincin da hagu, lama da'a alaihi bi fi'lihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mishi wannan baka addu'ar ba sakamakon aikin sa. Wa in kana kibaruhu hamalahu ala tarki imtithal al-amr, ko da yake girman kai ne ya hana shi ya bi wannan umarnin. Fadhalika ablagu fil isyani wastihqaqu ad-du'a'i alayhi, kuma girman kan da ya hana shi to ya zama ƙarin dalili akan lalle ya dace a yi mishi muguwa addu'a. Ya zama ba wai kawai mujarradin kin aikatawa bane, a da wani dalili a cikin zuciyarsa, shine yana ganin ya raina umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Ma'ana kaman koda yaro ne in ka aike shi, idan ya zama bai yi abin ba kaga laifi ne, amma in ya zama manufar shi ta rashin yin aikin shi ne yana yi ne saboda raini, to yayi wani laifi daban. Amma in saboda yarinta ne ko wani abu, sai a kalle shi kuma ta wani bangare. Kamar hadisin Anas da ke cikin Sahih Muslim, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi, sai Anas ya je kawai ya kama wasa. Manzo Allah ya zauna shiru, Anas bai dawo ba, sai ya biyo hanya, yana zuwa kawai sai ya gan shi kawai kamar kace suna ta ojojo ko kwallo da yara suke kawai akan titi, kawai sai ya rike shi ta baya, ce ina aikin da nawa, ce ina kan hanya ne. Sai manzo Allah kai murmushi ya sake shi. To kaga yanzu yayi ne ta fuskar yarinta, ba wai ya ki zuwa bane, kuma daga nan ya ci gaba ya je ya yi aikin da aka saka shi. To haka wannan ma da a ce wata larura ce ta hana shi da sauki. To haka kakan Sayyid dan Musayyib da aka ba da labari a cikin Sahih Muslim, shi ma manzo Allah ya canza mai suna, ya ce ni ba zan canza sunan da ubana ya sa mun ba. Sunan shi Hazan, bakin ciki, ko mun karanta a baya. Sa'id yake cewa daga nan sai da wannan nunkufarcin ya dinga bin gidansu, kowa a cikin zuriyarsu yana da wani nasibi na wannan mummunan suna, bakin ciki, saboda manzo Allah ya canza mai suna ya ki karba. Da haka ya kai dan uwa musulmi, har yanzu wannan yana nan a bisa ka'ida a cikin rayuwa. Idan aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza ko a bar kaza, to ka aikata kawai iyayenka. Ma amartukum bihi fa'atuhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fantahu, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kai iyayenka, wanda kuma ya ce a bari to ka bari duka. Kar ka ce zaka kawo ta'wili ko zaka kawo naka shishigi, ko zaka ce to yanzu wannan zamani ya saba wa irin wannan ka'ida, akwai ci gaban zamani, ai yanzu ba zai yi ai haka ba, za a yi mutane kallon masu zafin kan addini, ko za a ce musu ƙauyawa, duk wannan magaru ne na ɓatattu jama'a, ko a ce ya saba wa likitanci ko me ya saba wa na manzo Allah shi ne daidai, ba za a ɗaga ƙafa a kai ba. Wa amara man shakau ilaihi annahum la yashba'una, sai kuma wasu suka bashi, suka kawo koke gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna cin abinci amma ba sa koshi. suna ci ne kowa yana cin nashi daban sai zama ba sa koshi sai manzo Allah ya ce musu an yajtami'u ala ta'amihim yace a dinga hada abincin ana ci gaba daya wala ya tafarraqu kasu dinga rabuwa saboda sirrin dake cikin cewa ta'amul wahidi yaksil ithnain abincin mutum daya zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi uku to kaga idan mutane suka hadu da yawa suka ci abinci tare yafi albarka yafi saurun koshi fiye da kowa ya ci nashi duk da yake ya halasta amma ci a tare din yafi wa an yadhkuru smallahi alayhi yubarik lahum fihi kuma su dinga ambatan sunan Allah a ciki wajen cin abincin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu su albarka a ciki wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi haka Ibn Majah ya fitar da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan dinsa da al-Imam Ibn Hibban dukkanin sun fitar da shi hadisi ne wanda yake a Hasanun bi majmu'i turqihi insha Allah sai yace wa sahha anhu annahu qala kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace inna Allah la yarda anil abdi ya'kulu al-aklata yahmaduhu alaiha Allah ubangiji subhanahu wataala yana yarda da bawa wanda ya'kulu al-aklata zai ci abinci wa yahmaduhu alaiha sai gode wa Allah akai wa yashrabu sharbata ya sha wani abin sha yahmaduhu alaiha kuma ya gode wa Allah Allah yana son bawa irin haka arzikin na Allah ne lafiyar da Allah ya baka kane ma tashi ce sannan kuma gamdakatar din da Allah ya baka na kai godiyan duka a cikin tawfikin sa ne amma kuma sai Allah ya ji dadin kai haka sai ya kara maka falala ya yarda da kai Allah yana son haka wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam Tirmidhi ta hanyar sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu da haka karka dinga mantawa da godewa Allah bayan cin abinci bayan shan abin sha ko mun karancin sa ko mun yawan sa komai dadin sa komai rashin dadin sa ka godewa Allah akai kuma ka tuna wani bai samu irin wannan abincin ba a san da kake koshe din nan mutane da dama ta yi suna cikin yunwa ne wasu ma almajirai ne suna tabi gida-gida suna bara ko dan kallo ba su samu ba wasu kuma ko da ga abincin watakila suna cikin halin kunci na tsoro ko rashin lafiya ko nisa da inda za su iya samu inda za su ci abincin dan kai ka samu falala ne da Allah ya baka dama ka ci abinci lahiya lau sai ka godewa Allah akan haka وروي عنه انه قال ان بعد labari kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yace azibu ta'amakum bi dhikrillahi azza wa jalla was salati wala tanamu alaihi fataqsu wa qulubukum manzon Allah yace wai azibu ta'amakum kunarkar da abincin ku kusa abincin ku ya digesting bi dhikrillahi azza wa jalla da ambatan Allah bayan kun gama ci wassalati da kuma sallah maran ka gama cewa mutum sai ka miƙe kuma kai nafila ka ambaci Allah ka miƙe kai nafila wala tanamu alaihi kada da ka ci abinci ka kwanta bacci fataqsu wa qulubukum sai zuciyarka ta bushe in kana haka kaga baka da imani baka da tausayi wannan hadisi ne wanda yake kada an ya kuna mawdu'an gam yake da zama na ƙarya Ash-Shaykhul Albani a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 115 mujalladi na farko yayi magana akan hadisin haka kafin shi malamai irin su al-Imam Suyuti a cikin La'al al-Masnu'a fil Ahadith al-Mawdu'a haka ainihin al-Imam Ash-Shawkani a cikin al-Fawaid al-Majmu'a fil Ahadith al-Mawdu'a duka sun tattauna akan raunin wannan hadisi da kusancin sa zuwa ga hadisin ƙarya amma shi al-Imam waɗanda suka fitar da shi akwai al-Imam Ibn Sunni a cikin Amal al-Yawmi wal-Layla akwai Ibn Hibban a cikin Kitabul Majruhina wal-Matrukin min al-Muhaddithin a cikin isnadin hadisin akwai mutum ne mai suna Bazi'u bin Hassan wanda yake ana tuhuma shi da ƙarya Ibn Hibban yake cewa kana ya'ti an-siqati bi ashiya'a mawdu'atin yana zuwa da abubuwa na ƙarya daga amintattu ka annahu al-muta'ammidu laha ga alama shi yake kera su da kanshi al-Imamu Ibn Hajar shi ma a cikin takhrijin da yana al-Azkar ya tabbatar da rashin ingancin wannan riwaya haka al-Imamu At-Tabarani ya fitar da hadisin a cikin Mu'jamul Awsat da al-Imamu Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Kitabut Tibb nashi shi ma ya tattauna akan shi haka al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman anan ya kawo shi kuma ya tabbatar da rabnunsa haka al-Imam Zainuddin al-Iraqi a cikin al-Mughni an Haml al-Asfari fil Asfari li takhrij ma fil ihya'i min al-akhbar na shi malam Zainuddin al-Iraqi rahimallahu al-jami' sai al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya wata magana mai ban mamaki anan ko dariya yace wa ahra bi hadha al-hadith an yakuna sahiha wannan hadisin ya kamata a ce ya inganta wal waqi'u fi at-tajriba yashhadu bihi saboda abinda ake gani a aikace yana tabbatar da ingancin shi ko mun gane wannan magana bata kamace shi ba matsayin shi nan malami kwararre irin shi ba a tabbatar da ingancin hadisai saboda sun dace da tajriba ta scientific idan isnadin bai tabbata ba ko isnadin bai tabbata ba ita kuma tajriba a batta yayin da ta tabbata to amma kar mu manta likita ne shi ma ko masani ne akan cututtuka da kiwon lafiya da magani kuma ya san wannan abin a aikata cewa cin abinci mutum da ya ci ya kwanta bacci yana da matsala lalle ba zai samu halin gabobin abin nan din shi da justice system din shi su narkar da abincin yadda ya kamata ba akwai yuwar kuma yana tashi daga baccin ya samu kanshi a wani yanayi na ko dai abincin ya burkice a cikin sa ko ya ji nauyin jiki ko kuma can bayan shekaru irin wannan dabi'a idan kana yawan yin ta za ta bayyana da wata cuta a jikin ka tana iya bayyana da irin cutuka irin na hawan jini ko ta bayyana da wani yanayi na wani cuta wanda ba a san kanta ba ko cutar da take lalata hanta irin mai ake ce mata hepatitis bisa daga cutukan da suke iya aukuwa sanadiyar da zaran ka ci abinci kawai ka bi lafiyar gado ba a san haka ana san ka ci abinci ka tashi ka yi tafiya ka dan motsa jiki wannan ya fi faruwa musamman da abincin dare galibi musamman da mazaje waɗanda suke wuni filkaddi a wajen bida da ka in ya dawo gida last abu da zai yi shine cin abinci da yayi kuma wani ma annan inda ya ci abincin kawai anan zai baje saboda gajiya ko to shine ba lokaci kawai sai ka ji an ce kwakwalwar shi ta buga ko ya samu heart failure ko ya samu heart attack shine heart failure din ko kawai zuciyar shi kawai lokaci guda kawai sai ta buga kawai ta yi knocking dan ba a yi autopsy ne yawanci a kasashen mu da za a binciki tarihin rayuwarsa da sauransu a binciki jikin Jusman din za a iya samu wasu abubuwa da su tabbatar da cewa ta yiwu irin wannan na da gaskiya abin da suke jawo haka su dai likitoci tun ma ba likitoci ba nutritionist ma masu likitocin abinci kenan idan ka tattauna da su za su baka shawarwari da suke da alaka da wannan cewa ba a so na farko tukunna ba a so ka nike cikinka da abinci nak mun ji wannan tun a karatun da ya gabata sannan kuma kar ya zama da kaci ka nemi wuri ka kwanta ka tashi ka dan motsa jiki ka yi wani abu ko kuma koda ba za ka motsa jiki ba ya zama ka zauna ba kwanciya kai ba akalla minti 15 zuwa 20 ko rabin awa tsakanin cin abincin da kwanciya amma in zaka san ka san zaka dinga irin da ka ci abincin kai bacci to sai ka kiyaye kuma abinci masu nauyi irin wannan da muke ci hard food dinan da muke ci da ma irin ka ci tuwo ka ci amala ka ci fufu ka ci dan wake ka shake cikin ka da teba ko shinkafa da zogala irin wannan abincin da muke ci masu nauyi go to ka kiyaye su sai ka dinga samun light abinci mai dan sauki ka sha nono kawai ko ka dan sha shayi kadai ko ka ci dabino ka ga wannan ba zai ishe ka ba wahan jinka ta riga ta bude kawo ne kana aiki na wannan abinci da ishe ka kana bukatar kai chokin sosai ka ji ya zaura ko saboda galibin mu muna so mu ci mu ji tukunna mun yi nak to dai wannan shine abin da ya ja Ibn Qayyim al-Jawziyya sai ya ga cewa ya kamata a ci hadisin na inganta ya so a ci hadisin ya inganta ku da zai ta fitar da hukunce karkashin shi to amma kuma sai Allah bai nufa hakan ba wannan magana ta shiga gaskiya ba daidai bace Allah ya gafarta mishi dan ba magana ce sadidiya ba annas la yasbutu bit tajriba dan akai haka to kuma akwai tajarib din da su kuma tajribobin su kuma ai dai a subject to abin nan kuskure ran da kuma aka gano wannan tajriba ta zama kuskure fa sai a kuskunta da hadisin ko mun gane yanzu akwai abubuwa da dama a scientific research waɗanda an ta yin su ne ana gyara kuskuren baya ana gyarawa hasa kayan da suke dinnan tayu an samu lokacin da a sa'ad da bincike take akan kaza wannan kaza din ya saba wasu hadisi daga baya sai aka gano ashe binciken ne kuskure sai yazo kuma ya dace da hadisan to kaga da muna biyo binciken to da adadin wannan lokacin sai mu karanta hadisan kenan kamar misali game da shan nonon uwa da turaba suna kyama suna ki ba game da abubuwa da suke da alaka da kaciya misali abin da ke da alaka da gwarne haihuwa a sake haihuwa ba yayi ba ga suna iri daban-daban har yanzu turawa suna yaki da abubuwa da dama wanda addini ya tabbatar da su auren wuri a auren da ya bata kai shekara 20 ba turawa suna ganin haramun ne ƙarya su da su da ƴan tsakin su ko haka batu akan mata su dinga haihuwa da yawa turawa a gun su haihuwa hudu ne kawai ba su son mace ta haihu fiye da hudu ba su san mace da ta wuce shekara 35 ta dauki ciki za su ce akwai matsala akwai risk akwai wane ne ba su san mace wadda ta wuce shekara 25 ba ta taba haihuwa ba ta dinga haihuwa akai-akai za su ce late primary wane ne ga sunan turanci iri daban-daban duk wannan gwargwadon dan binciken su ne dan kankani da suka tike akai kuma suka yi imani da shi sai ga mu kuma jahilan cikin mu wanda a wannan harkar su ne malamai su kuma su ne masu fada aji mata kana zuwa asibiti tare da ciki sai likitoci su tsorata ta suna mata kai ai mutuwa za ta haka suke mata fa jama'a da zaran shekaran ta ya wuce 30 ko ya wuce kaza ko ta tsakanin haihuwar da ta yi a baya da wannan shekara kaza ko an samu matsala kaza ko tana da wani history na wani abu sai su rikita ta gaba daya kaji mata suna ta neman fatawa za su zubar da ciki ya za su yi za su yi family planning da abubuwa iri daban-daban babu wanda suke samun matsala da yan asibiti irin mata saboda karancin hankalin su da kuma komai a ga musu yadda suke to duk wannan turawa suna yaki da shi hayan mu kuma muna da maganganu da tabbas a cikin addini cewa abin da suke faɗa ba daidai bane to muka ce za mu dinga biye mu duk abin da ya dace da tajriba sai a yadda da shi koda ya saba wa sunna to za a dinga samun tatabarza da yawa za a dinga tufka da warwara shi yasa wannan magana bata dace da Ibn al-Qayyim ba Allah ya gafarta mishi amma dan adam ne kowa abin da ya sani ko ya ta'asiri akan shi yana iya taking better side of you irin haka Allah ya gafarta mana gaba daya to wannan shine karshen fasli da malam ya kawo dangane da ladubba da suke da alaka da cin abinci da addu'o'in cin abinci da makamantansu a kuma ganin da zai zo ya ƙara game da abinci din idan an je gaban Allah ya kai mu maganganu akan tib a cikin mujalladin zai magana akan tibbu can ma zai sake maganganu akan abinci musamman ga ƙarshen hadisin cewa ma mala abu adama wi'an sharran min batali dan adam bai cika wani buhu da ya kai bala'i gare shi sharran bi ma'ana ashar mafi sharri fiye da cikin sa ba zai maganganu anan da suke da alaka da likitanci da suke da alaka da irin wannan ka'idojin na karanta cin abinci ko rashin yin bacci kai tsaye bayan cin abinci haka har zai magana ma akan rashin dacewar da zaran mutum ya ci abinci kuma ya auka wajen iyalinsa fasna fi hadisi sallallahu alaihi wasallam fi salami wal isti'zani wa tashmitil atis wannan gaba kuma za ta fadi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi salam wajen gaisuwa yau mutane sallama da amsata walisti izan da neman izini bayan sallama neman izinin shiga domin biyun suna hada ne ko hatta tasta'anisu wa tusallimu ala anfusikum ko ala ahliha sai kun fitar musu da tsoro shine isti'nas dan an zo an kwankwasa gidan mutum zai dan fara jin fargaba waye sannan kuma an yi sallama akwai takrimu ta'khir kamar da wasu suke cewa a fara yin sallama sannan a ce ka faɗi sunanka ko kankwasa ko makamancin haka babuka ne dai masu zaman kansu karanta littafin tafsirul al-Qurtubi al-Jami'u li ahkamil Qur'an karkashin waɗannan ayoyi to da kuma tashmitul atis gaishe da mai atishawa ce mishi yarhamukallah bayan yayi hamdala idan yayi atishawa ta farko yayi hamdala a ce mishi yarhamukallah idan bai yi ba fa ba za a ce mishi sai dai babu laifi a tuna mai a ce baka ce alhamdulillah ba saboda tunasar da mumini akan abin da ya ainihin wofantu ko ya samu zuhuli daga barinsa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihain an abi hurairata anna afdalal islam wa khayruhu it'amu at'ami wa an taqra as-salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, al-Imam al-Bukhari ya fitar da al-Imam Muslim dukkanin sun fitar da wannan riwaya ta hannun sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu. Wannan sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa mafi falalar musulunci, musulunci mafi kyau shine a it'amu ta'am, ka dinga ciyar da abinci, shine mafi alkhairi da falalan musuluncin ka, ya zama kana ciyar da mutane abinci. Wa an taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif, kuma ka dinga gima mutun sallama sawa'un ka san shi ko baka san shi. Ibn Mas'udin ya rawaito hadisi tare da wata kissa wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da al-Imam Tabarani a cikin littafin shi Al-Mu'jamul Kabir. Haka al-Imam ainihin wato Abu Abdullah al-Dani a cikin littafin As-Sunanul Warida fi Ashratil Sa'a ya fitar da riwaya akan cewa Ibn Mas'udin wata rana ya zo ne ma da dalibansa, ya tara ana sallah, suka taho da sauri, suka yi kabbara, suka yi ruku'u, sai kawai wani ya zo wucewa sai ya ce assalamu alayka ya Aba Abdurrahman. Sai Ibn Mas'udin da aka yadda sallah yake cewa sadaqa Rasulullah, ce manzo Allah ya yi gaskiya. Suka ce me ya algabta malam, ya ce manzo Allah ya ce karshen duniya za a waye gari mutane suna yin sallama ne kawai ga wanda suka sani. Ma'ana tun Ibn Mas'udin yana raye sahabi jama'a aka fara irin wannan halin, kamar yadda muke yanzu. Kaga mutum kawai ya daga cikin shi alamun tashin kiyama at-tahiyatu 'ala al-ma'rifa. Al-Imam Ahmad ya fitar da wannan lafazin shi da al-Imam al-Baihaqi, wanda Ash-Shaykh al-Albani ya inganta wannan a cikin as-sahiha, ko kuma wanda bai da lafazin assalamu 'ala al-ma'rifa. Dukan ne dai biyu abinda ake nufi ba daidai bane. Ka zama kai kawai kana yin sallama ne ga waɗanda ka sani kawai, wanda duk baka san shi ba, ba za ka mai sallama ba. Ko kuma a irin wannan yanayin ma ga wanda ka sani, ga wanda baka sani ba, sai ka gaida wanda ka sani kawai kai fuska ka kala wanda baka sani ba. Kaga shi Ibn Mas'udin abinda wannan ya mishi kenan, a cikin mutane sai ya ware shi ya ce assalamu alayka ya fulan, ma'ana ba ruwan shi da sauran. To ba daidai bane, ana so ne ka dinga yi wa mutane duka sallama, duk wanda ka san shi da wanda baka san shi ba, ya daga cikin alamar kyakkyawan musulunci, ka dinga musu sallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu zo mu ji yana yin sallama har ga mata da yara, ya wuce su a dandalin su suna wasa, sai ya musu sallama ya wuce. Ma'ana ka zo zaka wuce yara suna kwallo akan layi, ko suna yan galagala da sauransu, kai ne malamin hadda abuto break, zaka raka cikin yara sai ka musu sallama. Kar ka zama kana da nunkufarci da kunci, ka dinga yada sallama. Kyakkyawa addu'a ce assalamu alaikum wa rahmatullah, zaka samu lada, zaka samu falala. Wannan riwaya kamar yadda muka ce al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita, haka al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, sai dai riwayan ba za a ce mata muttafaqun alaihi ba, saboda riwayar Bukhari daga Abu Huraira, riwayar Muslim daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As, to wannan a istilahance ba muttafaqun alaihi bane, saboda makarantar ta bambanta. Wa fihi ma anna Adama alaihi salatu wassalam lamma khalaqahu Allah qala la, har ila yau wa fihi ma, a cikin su Bukhari da Muslim din, to nan ma akwai wahani. Wannan riwayar Bukhari ya fitar da ita a cikin as-sahiha, sai dai Bukhari, okay, wannan Bukhari ya fitar da ita ta kasantace wanda take da matsala, wannan Bukhari ne kawai ya fitar da ita, Muslim bai fitar da ita ba. Wanda zai kawo kuma a kasan wannan zamu zo mu ji ta, kuma Bukhari bai fitar da ita a cikin as-sahiha, sai dai a cikin al-Adab al-Mufrad. To wannan da take cewa wa fihi ma anna Adama alayhi salatu wassalam lamma khalaqahu Allah qala lahu, riwaya Abu Huraira ce ita ma, cewa yayin da Allah ya halicci Adamu mahaifin mutane alayhi salatu wassalam, sai Allah ya ce da shi izhab ila ulaika an-nafri min al-mala'ika, tashi ka je gun waɗancan taron mala'iku din, fa sallim alaihim, ka je ka musu sallama, wastami' ma yujibunaka bi, ka saurari amsar da za su baka, fa innaka fa innaha, domin ita wannan amsar tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika, ita ce gaisuwarka da gaisuwar dukkanin al'ummarka, mutane kenan. Fa qala, da yaje sai ce assalamu alaikum, fa qalu, sai suka ce da shi assalamu alaikum wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah, sai suka kara mishi da wa rahmatullah. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a cikin al-istizan abwab al-istizan a cikin babu bada salami daga hadisin Abu Huraira wa fihi ma annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ifsha'i salami wa akhbarahum annahum idha afshu salama bainahum tahabbu wa annahum la yadkhuluna al-jannata hatta yu'minu wa la yu'minu hatta yatahabbu wannan ita ce riwaya da nake ishara wadda al-Imam al-Bukhari bai fitar da ita a cikin as-sayyidin sa ba sai dai a cikin littafin shi adabul mufrad amma muslim ya fitar da ita a cikin as-sahih a mujalladi na farko ne ma wannan kitabul iman da lafazin cewa wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala awala udillukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum hakanan ibn majah ma ya fitar da wannan riwaya da irin wannan lafazin manzo Allah ya ce na rantsi da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani shin bana nuna muku kuma abinda ba za ku yi imani ba kuma har sai kun kaunaci junanku shin bana nuna muku abinda idan kun yi shi za ku kaunaci juna ba manzo Allah sai ma zai ba su amsa yake cewa ku dinga yada sallama a cikin ku ku dinga yada aminci to a sama da yake cewa amara bi ifsha'i salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yada sallama wa akhbarahum ya labasu labarin cewa annahum idha afshu salama bainahum tahabbu idan suka yada sallama tsakanin su su musulmai za su so jurin su wa annahum la yadkhuluna aljannata hatta yu'minu kuma cewa ba za a shiga aljanna ba sai da imani wala yu'minu hatta yatahabbu kuma ba za a yi imani ba har sai an kaunaci juna da haka jama'a musulmi wannan yana daga cikin sunan waɗanda wajibi ne a raya su a duk inda suke da can gaskiya saboda Allah shekarun baya musamman cikin garin Zaria nan cikin Ganuwa sun fi kowa irin wannan tarbiyyar mai kyau duk inda ka bi cikin garin Zaria zaka ga ni dai a wuraren da na sani kowa yana wa kowa sallama amma mu nan tudun wala da sabon gari to yan bariki ban sani me yake samu mutane ba sai ga wani ma zaka mai sallama sai ya kalle ka tukunna in ya ga ya san ka sai ya amsa in bai san ka ba kawai sai ya kawo da kai kakan mushi shafi mulera wannan ba daidai bane jama'a sahihiyar magana koda wanda ba musulmi bane idan ya maka sallama zaka mai mushi karanta tafsirin Ibn Kathir sai ya faɗi wata magana ce mara da kyau sannan zaka ce mushi wa alaika amma yi maka sallama mai kakkiya zaka mai mushi da sallama mai kakkiya waye sanan sheka idan Allah ya karba addu'an sai Allah ya sa ya tuba ya musulunta ma'ana ya sashi cikin amincin addini sai ka samu falalar sanadiyar kai musulunta wannan shine fatawa mafi abin nan rajjahantuwa da malamai suka bayar duba zuwa ga cewa akwai wasu fatoyi daban ba su ne maganganun mu ba a ala ayi halin musaba da yada sallama tsakankanin junan mu to wani lokaci yan uwa musamman mata sukan yi tambaya akan shin su ma sa yi sallama ko za a yi musu wannan shine asali za a yi mata sallama kuma su ma za su yi sai dai idan akwai fitina da ake tsammani daga wannan sallamar to anan ne zai zama za a janye jiki daga barinta saboda dardu mafasid muqaddamu ala jalil masalih amma gama garin sallama da za ka yi mata ko ta yi maka dan za ta wuce kai ma za ka wuce babu wani gwalangwaso babu wani tsayawa da kallon juna ko wani abu kawai wata baiwa Allah za ta wuce ko ta maka sallama ko sai ka mai mata kai ma ka wuce amma idan wani abu zai biyo baya to shine ya zama maudu'i na taka tsantsan haka yara za a yi musu sallama to haka kuma wanda baka ma taɓa ganin shi ba kuma sallama takan kawo aminci tsakanin mutane da zarar mutum ya ma sallama ko kai mishi to zai natsu cewa to wannan ba mai cutarwa bane musamman irin inda baka san kowa din mu kowa bai san ka ba sannan ba wai sai in kun zo wucewa da juna ko kaga mutum bane a in ka tarar da mutane a inda suke abinda zaka fara musu shine ka fara musu sallama ba wai kai ka zo ka tarar da mutane a line ATM kai ka ce who is the last person wai kai dan boko sai kowa ya ki kula ka kawai ka mutane sallama tukunna layin ganin likita ne layin ciran kuɗi ne layin hawa mota ne layin kaza ne ko ina ne ka tarar da mutane kai musu sallama yana cire maka girman kai da jabberanci kuma yana baka wato aminci tsakankanin mutane za mu zo mu ji wasu ka'idoji game da waye kamata ya fara yi ma wane waye kamata ya fara yi ma wane sannan game da kuma hukunce-hukunce akan lada da ƙarin wasu lafuzza da suka zo duk zai zo yi mana karatu akan su insha Allah sai yace wa fil bukhari wa qala al bukhari fi sahihi qala ammar salasun man jama'a hunna faqad jama'a al imana al insafu min nafsik wa badlu as salami lil alami والإنفاق من القتال. وانا الرواية حكى بخاري كاوتا معلقة دقى صحابي أمار بن ياسر سيدي أنسى مسلم لمي سن والصلاة كما الإمام البزار أتكين مسند انسى الإمام الطبراني أتكين المؤدم الكبير حكى الإمام عبد الرزاق الصنعاني أتكين المصنف سيدي إسناد انتا بيتا بطا بأكوي أنا تا ودن دسكي متانين إسناد تدليسان شباء كربا والله تعالى أعلم. Abunda riwaya take cewa shine salasu man jama'ahunna guda uku abu uku wanda ya hada su faqad jama'al imana to ya hada imani al insafu min nafsik kai wa kanka adalci wa bazlu salam lil alam da ya da aminci a cikin duniya al alam da wasalin sama akan lamun bazlu salam fil alam ya da sallama a cikin duniya والإنفاق من الإقتار ده تشيروا من أي أنن بمعنى مع الإقتار ده تشيروا على هالين كانت تكين الإقتار ومع الإقتار الافتكار كانت تكين تلوشي ده بكاتا كما كدنجا تشيروا كد تلوشي يهانا كبا وانا أبو مهننك كدنجا كوكان شو أتو أي كما بيشي كبا أتكين وانا تند بيشي كدنبا كدنجا بيروا كاغا حديثي إن واتشا مغانا يا ده معنى ميكيوكو bai inganta ba da haka ba za a ce ina ma da ya inganta ba ko kuma a ce kawai a inganta shi da hamasa ba babu shakka akan zamu zai mana sharhi kuma akan gini akan hadisin gashi yace wa qatta dammanat hadhihi alkalimatu usulul khairi usulul khairi wa furu'ahu wadannan kalmomi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna dauke da asalin alkhairi da rassan alkhairi fa innal insafa يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة دومن آدلتي دراك وكنك زي ترسى سامك كبيا حقوك إن الله رسكي كنك تككون حقوك نتوهيدي دا إبادة دا سورنس وأداء حقوق الناس كما زي ترسى سامك كبيا حقوك إن متاني كذلك سوما تككون حقوك haƙoƙin zamantakewa haƙoƙin makwabtaka haƙoƙin bashi haƙoƙin mutuncin su da zaka kare musu ba zaka ci mutuncin su ba haƙoƙi daban-daban da suke kanka na mutane su ma zaka cika musu idan kana wa kanka adalci wa Allah yu talibahum bima laysa lahum kuma ba zaka nemi mutane su kuma su baka haƙin da ba naka ba wala yuhammiluhum fawqa wus'ihim kuma ba zaka daura wa mutane fiye da abin da za su iya ba wa yu'amiluhum ويعاملهم بما يحب ان يعاملوه به كما ذاك زما كانا هولدا ده متاني ابيسا فسكر ده كاكي سو كاي ما اي هولدا ده كاي ويؤفيهم مما يحب ان يعفوه منه كما زي يافي مسو ابن ده يكي فاتن شي ما يافي مي ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها زي مسو حكمي وند زي زما dan kanshi ko against kanshi irin yadda yake hukunci musu wa na zai musu hukuncin adalci yadda yake wa kanshi zai ba su uzuri inda yake bai wa kanshi zai kau da kai akan abin da yake so a kawo mushi da kai akai wa yadkhulu fi hadha insafuhu nafsuhu min nafsi kuma wannan yana shigar da yi wa kanshi adalci da kan kanshi fala yadda ilaha ma laysa laha na daga cikin adalci ma kanka kakkace wa kanka abin da ba ta da shi kakkai da awa abinda baka da shi na ilimi ko sarauta ko daraja ko daukaka kada kai kanka ƙarya ko cika baki wala yukhbisaha bitadnifiha kuma karka wulakanta kanka ta hanyar dirmusa kanka a cikin sabo wata sughirihi iya ko kuma ta hanyar wulakanta kanka wata haqiriha bi ma'asillahi ko ta hanyar wulakanta kanka ta hanyar saban Allah wayunmiha wayukabbiruha zaka tsaya ka tarbiyyanci kanka ka girmama kanka wayarfa'uha ka daga daraja kanka bi ta'atillahi wa tauhidi ta hanyar biyayya Allah da kadaita Allah wa hubbihi wa khawfihi da kaunar Allah da tsoron Allah wa raja'ihi da fatan rahama Allah wa tawakkuli alaihi da dogara ga Allah wal inabati ilaihi da komawa izuwa ga Allah wa isari mardatihi da zaban yarda Allah wa mahabbihi da zaban son Allah ala maradil khalqi wa mahabbihi, akan san zuciyar halittun Allah da kaunarsu. Wala yakunu biha ma'al khalqi wala ma'allahi, ya zama zuciyarka baka tarayya da Allah akan kowa game da zuciyarka wajen kaunar Allah da san Allah. Bal yaghziluha min albayn kama ghazalaha Allah, ma'ana ya tsaya tukunna, ya aziluha ko min albayn kama azalaha Allah, ya ainihin tsame zuciyar shi, ya nesantar da ita daga mutane, ya kusantar da ita zuwa ga Allah, kamar yadda Allah ya tsame shi daga cikin kafirci kawo shi cikin musulunci. Wa yakunu billahi la bi nafsihi fi hubbihi wa bughdihi, ya zama dan Allah yake kauna da kiyayya, ba dan kanshi ba, bai kin wani dan kan kanshi, bai san wani dan kan kanshi sai dan Allah. Wa ata'ihi wa manihi, ya bayar dan Allah kuma ya hana dan Allah. Wa kalamihi wa sukutihi, maganarsa dan Allah, shirinsa ma dan Allah. Wa madkhalihi wa makharijihi, dukkanin shige da ficensa dan Allah. Fayunji nafsuhu min albayn, ya tsiratar da ranshi daga nisanta daga barin Allah. Wala yara laha makanatan ya'malu alaiha, ba zai ga wani wuri ko wani matsayi da yake fatan yayi aiki dan wurin ba sai dan Allah. Fa yakunu mimman dhammahumullahu biqaulihi, wanda in bai yi haka ba zai zama daga cikin wanda Allah ya zarge su cewa i'malu ala makanatikum, ku je ku yi aikin da kuka ga dama. Fal abdu al mukhlisu al mahdu laysa lahu makana ya'malu alaiha, bawa wanda yake tsantsar bawa bai da wani matsayi da zai aiki dan kanshi. Fa innahu mustahiqqul manafi'i wal a'mali li sayyidi, shi bawa ayyukan da zai yi da zasu amfane shi zai yi ne dan su amfani mai gidan shi, bai da aiki nashi na kanshi sai aikin mai gidansa. Wa nafsuhu mulkul li sayyidi, domin rayuwar bawa mallaka ce ta ogan shi, ma'ana koda a matakin bawa da bawa dan adam kenan, wanda ya mallaki wani matsayin bawan shi, to bawan nan bai da ta maslaha tashi ta mai gidan. Fa huwa amilun ala an yu'addiya ila sayyidihi ma huwa mustahiqqu lahu alayhi, shi bawa aikin da yake yi kawai dan ya biya bukatun mai gidansa ne kawai. Laysa lahu makanatan aslan, shi bai da nashi matsayi. Bal qad kutiba ala huquqin munajjama, zaka tarar da bawa an riga ma an mishi mukataba, wato an ba shi dama ya yantu akan wasu haƙoƙi. Munajjama, wani bayan wani. Kullama adda najman halla alaihi najmun akhar, duk sanda ya gama wannan aikin to wani na jiran shi, in ya gama shara wanke wanke na jiran shi, in ya gama wanke wanke ɗebo ruwa na jiran shi, ya gama ɗebo ruwa ba abin nan share wurin da ake aje dabbobi na jiran shi. Haka bawa zai ta yin aiki wani bayan wani wani bayan wani, bai da aiki nashi na kanshi. Wala yazalu al-mukatibu abdan ma baqiya alayhi shay'un min nujumil kitaba, bawa mukatibi wanda za a ce mishi ka kawo kaza ka entu, ko ka yi aiki a wuri kaza bayan shekara kaza ka entu, ba zai gushe ba, yana matsayin bawa matukar akwai ragowar wannan sharadin da aka daura mishi, ba zai entu ba sai ya gama. To ashe bawan Allah shi fi cancanta ya zama bai da wani aiki nashi na kanshi sai aikin Allah, duk abin da zai zama dan Allah kawai yake, bai da wani hutu wanda zai ba kanshi ko wani yanayi da zai ba kanshi ya ce kanshi yake wa, sai dai wa Allah kawai. Wannan shine yawa kanshi insafi kenan, ya tsaya da haƙoƙin Allah, haƙoƙin bayin Allah, ya tsaya da tauhidin Allah, yayi komai dan Allah, ya so ya ki dan Allah, yayi magana yayi shiru dan Allah, yayi dariya da kuka dan Allah, ya bayar ya hana dan Allah, yayi zumunci ko ya yanke zumunta, komai kawai dan Allah zai. Idan yayi haka shine ya zama yayi wa kanshi insafi kenan. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa fal maqsudu min insafihi anna insafahu min nafsihi yujibu alaihi ma'rifata rabbi, abinda yake nufi shine adalcin da zai wa kanshi zai hukunta mishi lalle ya san Allah ubangijin shi. Wa haqqahu alayhi, ya san haƙƙin Allah a kanshi. Wa ma'rifata nafsihi, ya san waye shi kan kanshi. Wa ma khuliqat lahu, ya san kuma dan me aka halicce shi. Wa alla yuzahima biha malikaha, kada ya dinga gogoriyo tsakanin Allah da ya mallaki zuciyarsa ransa da shi kanshi. ya barwa Allah wannan halitta ta Allah ta aikin Allah wa fatiraha Allah wanda ya kirkira halitta wa yadda ila hal malaka wal istihqaq ya dinga tunanin kamar shi ya mallaki wannan ran shi ya cancanta wa yuzahima murada sayyidi ya zama yana gogoriyo tsakanin abinda Allah yake so zuciyar ta yi da abinda shi yake so wa yadfa'uhu bi muradihi huwa ya dinga tunkuɗe abinda Allah yake so ayi da nashi bukata aw yuqaddimahu ko ya gabatar da bukatarsa wa yu'sirahu alayhi ya tirs ya fifita bukatar shi akan bukatar da Allah yake daga wurin zuciya aw yaqsima iradatahu baina muradi sayyidihi wa muradihi ko ya raba bukatarsa tsakanin bukatan Allah da bukatarsa bukatar da Allah yake ma zuciyarsa ya raba ta gida biyu wa hiya qismatun diza wannan zalunci ne mislu qismatil ladina qalu kamar rabon wadanda suka ce hadha lillahi bi za'mihi wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkum suna cewa wannan na Allah ne wannan kuma na abokan tarayyar su ne abinda suka baiwa Allah sai ya kai ga abokan tarayyar su abinda suka baiwa abokan tarayyar su baya kawo zuwa ga Allah Allah ya ce tirda abinda suke hukuntawa wannan aya tana magana akan wata al'ada ce a jahiliya da suke da ita sai mutun yayi gona sai ya ware ya ce dabinun nan daga nan zuwa can to na Allah ne daga nan kuma zuwa nan to na allolin su ne to sai ya zama sai su fa bada kulawa akan na wannan allolin nasu su kyala na Allah sai su ce Allah shi mu wadaci ne ko na shi yarada ce babu komai amma su wannan allolin nasu ai ba sa magana ba sa iya wa kansu komai sai su yi ta kulawa da shi sai su kyala wancan ya lalace za mu saurara ana kafin nan nasu ne mutane ishara akan sabuwar nuska da muka samu ta littafin Zadul Ma'ad wanda yake so sai ya kawo kudi a siyo mishi wannan nuska ita ce ahadas nuska wanda a cikin shekarar nan aka yi ta 1439 din nan da 2018 wanda a kwanan ta shigo kasuwa daga gan shi haka mujalladi 7 daga kasar Madina ake samun shi ba a samun shi yanzu anan tahqiqi ne na team din researchers na Malam Bakar Abu Zaid Allah ya gafarta mishi a kudin da aka siyo shi a kudin Najeriya ya iso nan dai a naira 25,000 ne aga ba wani tsada riyal 185 ko da 90 sai kuma kudin abin nan da aka biya mishi da nauyin sa inda yana da dan nauyi haka bugu ne mai kyau sosai da gaske ya wuce wannan da muke amfani da shi da haka kowa ya kokari jama'a ya mallake shi sun samu nuskoki masu kyau waɗanda suke an rubuta su tun a zamanin shi Ibnul Qayyim din waɗanda aka yi muqabalar su a gaban shi an kun tuna a can baya mun yi magana akan cewa su shi Abul Arnaud sun ba da labarin cewa nuskokin su akwai saqad da yawa wajen mujalladi biyu na'am wa alaikum assalam eh ita ce irin wannan magana babu laifi a ce ma'anar shi tana da kyau in ya dace da abin da yake waqi'i ko wani abu amma ba zai zama dalilin inganta sa ba eh kar a ce za a inganta shi akwai hadisi da dama masu rauni ma'anar shi tana da kyau kamar yadda akwai maganganu da dama wanda ba hadisi bane so ma'anar shi tana da kyau ai to sai a dauke su a matsayin wannan ma'ana ta karin magana ko wani azanci ko wata hikima sai a tsaya iyana in an samu musu isnadoji da suka inganta su shikenan ba samu ba amma wannan ba zai zama dalili akan inganta su ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk